sauraron VOA. Muna tattaunawa ne akan gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda jihohi 11 kacal ne suka amince da kudurori 44 da majalisar dokokin kasa ta aike wa majalisun jihohi. Za mu tashi ne a inda tsohon kakakin majalisar jihar Gombe, Honorable Inuwa Garba, ke bayani akan bawa kananan hukumomi cin gashin kansu. Honorable Gareta.
Maganan procedure na cire speaker, wannan kuma ko ka zo ko ka bayan gama ba ka san majalisa ne suke so. Domin ni zan goyi bayan wannan da kuma bada gashin kai, domin wannan zai kara wa wannan institution din karfi, ya rage da ake kutse ake fadizarce yadda gwamnati take cin karen su ba babbaka akan mu'amalar su da majalisu, domin duk duniya banda Allah ba kowa gaban gwamna wanda zai iya taka masa birki sai majalisa. To yanzu saboda majalisar bata da cin gashin kanta a harkan gudanar da aikin majalisan ko tsare-tsaren su ko shirye-shiryen su, sai abinda gwamna ya ga dama ya bayar, ko in ba kuma sa abinda yake so ba ya hana, shi yasa demokradiyyar ma ta samu nakasu. Shi yasa za ka ga cin abubuwan da ba a zuwa ya akwai maganan bada yancin gashin kai na samun kudaden shiga na kananan hukumomi, wanda wannan shine babban matsala da ya jafi tuntunuwa Najeriya. Ya jawo matsala na rugujewan tarbiyyar yara, ya jawo matsala a bangaren samar da zaman lafiya, ya ba da matsala a bangaren samun kyakkyawan zamantakewa cikin al'umma, ya ba da matsala a bangaren yin aiki da ya shafi talaka kai tsaye, domin kananan hukumomi duk gwamnan da ka samu daga yuni da yake daga wuri yake da karamin hukuma yake, haka shugaban kasa ga kowa, to daga can al'umma take. Kamar yanzu Abuja nan ne, Abuja ka zama ake ana jin yayi ana labaru ana cikin takardu, amma inda talaka yake a garuruwa suke da unit da garuruwa a ƙarƙashin ciyamomi suke, to an kashe maganan kananan hukumomi, ba maganan kansila, ba maganan ciyaman, domin kuɗin su ya dawo yana aljihun gwamna sai da yi. An kashe kusan aikin majalisu, yanzu ka ga ya majalisu take faɗa, suka ce kamar ni ne ma na kafa maganan conference of speakers. Me yasa bai da su, saboda an kullun ƙara na kasa institution din ake yi, shi yasa ba za ka ji su ba ma, za ka manta ma akwai majalisar ko babu, saboda abinda gwamna yake so dole shi za a yi, don yana da control. In ka ki kuma in ya ga dama aron waya zai kaba ko wayan matar zai ce kai wani kuje kuce mai speaker, za a cire shi, saboda procedure bai da tsari. Yanzu muna magana da bazan ke gaya masa, in aka ga dama idan ka fito da hula a juye, in aka kira shi misconduct is misconduct. Misconduct kuma da kundin tsarin mulkin kasa is amount to impeachment, is an impeachment impeachable offense. Misconduct is not by defining issue a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, a ce misconduct ya fara daga wannan da'irar zuwa wannan gabar shine misconduct ba. So haka kawai za a je rana daga kawai in ba kai abinda gwamnati yake so ba, ko kai wani abinda suke gabe ma daidai ba, a ce ai yayi misconduct ko yayi misappropriation. Misappropriation ma ba a defining issue a tsarin da za a fara kai misappropriating kuɗi ne, ko kai misappropriating din abubuwa da value ne, akwai kuma abinda is environment. Za a kira da misappropriating in ba da riga aka zaka. Za ka ga gwamnati ko shugaban kasa ya kashe kuɗi above budget ɗinsa, ko ba ka bane is misappropriation, amma za a dawo majalisar kasa ko majalisar ya environment a aro kuɗi daga wancan ya kasance an yi balancing ko an toshe wannan kuɗin. So magana na gaskiya, akwai abunda babban abun da rajin adalcin da ya zama ƙarara shi ne a sa condition akan biyan buƙatar gwamnoni da su 'yan majalisar, a kauda maganan buƙatar kasa, a kauda buƙatar maganan 'yan kasa, a kauda buƙatar maganan da ya shafi cigaban kasa, a kauda maganar buƙatar da zai gyara demokaraɗiyyar, ya ƙara mata ƙarfi, ya ƙara mata mutunci, ya kawo abubuwan da za a bi, matakai za a samu sauƙi a cikin irin hali da Najeriya take ciki a ƙarƙashin tsarin mulki irin na demokaraɗiyya.
Mun gode ƙwarai Honorable Inuwa Garba, ka bayyana mana yadda wannan abin yake dalla-dalla. Bari mu dawo ga wanda ya san kundin tsarin mulkin nan kafin mu miƙa ma su Alhaji Isiyaka da Alhaji Abdullahi. Shin a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa menene batun cin gashin kai ga majalisun jihohi?
Masu sauraro, mu assalamu alaikum. To akwai sassa guda uku na gwamnati, sashe na hudu dan majalisa, aka kuma taho da bayanansu da ayyukansu da muhimmancinsu da tasirinsu, sannan sashe na biyar su ne masu zartar da ayyuka, wato bangaren gwamna da mukarraban shi ko shugaban ƙasa da mukarraban shi, sai sashe na shida shine bangaren masu alƙalanci. To kowanne akwai inda aka faɗaɗa shi. Alal misali, in ka ɗauki bangaren shari'a, an faɗaɗa shi a sashe na 36 da sashe na 230 har zuwa 304. To sashen ɗan majalisa su kuma an zurfafa shi a sashe na 4 da sashe na 11, sannan kuma inda aka samu matsala shine sashe na 162 na tsarin mulkin Najeriya. Idan ka ɗauki ƙaramar hukuma tana fuskantar matsala iri daya da majalisun dokokin jihohi da suke fama da ita saboda sashi na 7 ya fito da jawabin karamar hukuma en tattak mataki ne na gwamnati tarayya jiha da karamar haka kuma zayyana ayyuka kamar guda 23 waɗanda sune aikin karamar hukuma waɗanda rashin ayyukan nan sune kashin bayan matsalolin tattalin arziki da muke gani da matsalolin rashin tsaro da muke gani da matsalolin dagulewa harkokin siyasa da matsalolin zamantakewa matsaloli da dama da dama cire wannan bangare da aka yi wakokunce wannan gibi da aka kirkiro saboda sashi na 162 shine ya kawo wannan matsala to haka kuma bangaren majalisun dokoki na jiha waɗanda sune suke gagaraba da wani tabbatar da tsaftar demokradiya a matakin jiha to sai aka ce sashi na 162 yace duk wani kuɗi da za a turo kuɗi daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma kuɗi daga kaso waɗanda suke na kuɗin da ake samu na shiga daga jiha ko ma wani irin kuɗi ne to aka ce dole sai ya fito a lalitar gwamnatin jiha karkashin shi mai girma gwamna to anan ne gizo ke saka da
hadda wanda majalisun zafi a
yawa duka to anan ne aka rike su shine ya sanya suka zama kamar ƴan ancin shata da rana suna zaune gidan zauren majalisa amma da daddare suna tumasanci gaban gwamna don su kokarin zawarcin ra'ayin gwamna yayi daidai da bukatun da suke so to da yawa zaka ga duk shugabannin majalisar dokoki na jiha da amincewa da kuma dangantaka su da gwamnati da gwamna ba ta da armashi to zaka ga zai wuya a iya saka musu ma kudin gudanar da harkokin nasu wanda tsarin mulki ya ba su damar su aiwatar to saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke neman wannan yanci din a baya an samu lokacin da shugaban kasa ya sa hannu a wannan doka ta alfarma ta shugaban kasa da ake kira executive order yace ya ba majalisun dokokin jihohi yanci da kuma karamar hukuma amma kuma gwamnati suka kalubalanci wannan suka je kotu kuma suka yi nasara saboda wannan waje da sashe na 162 ya kawo tsari na tsarin mulkin mu sashe na 1 da sashe na 2 ya ce duk wani umurni ko wani hukunci ko wata doka wadda ta yi karo da tanajin tsarin mulki rusassa ce kuma ba ta da amfani kuma ba za ta yi tasiri ba to akan nan ne suka yi amfani da wannan suka kai karar kotu cewa dokar shugaban kasa ta yi karo da wannan tanaji wanda ya ba da dama akan cewa duk abin da za a yi gwamnati shine gagaraba don kamar yadda shugaban kasa yake a karkashin sashi na 130 a mataki na tarayya to suka kawo wannan to a nan wurin kotu ta yi watsi da wannan doka ta ce matsayin su yana nan to wannan yana daya daga cikin bangarori masu muhimmanci da ya kamata a ce in akwai kishin kasa akwai kuma kishin ruhin shi wannan zaure na majalisa wato institution na da legislature in akwai wannan to yana daya daga cikin wuraren da ya kamata a gyara domin a neman mu bangaren ɗan majalisa yanci da kananan hukumomi to amma sai ya kasance tun farko akwai munafunci a al'amar domin shekaru aru duk zauren majalisa na tarayya idan ya zo to za ku ga an ware zunzurutun biliyoyin kuɗi a kafa kwamiti na gizo a sunan za a yi gyaran kundin tsarin mulki bayan kuma tsarin mulkin nan idan a manta ba a duk lokacin da bangaren shugaban kasa ke son a yi wani gyara da an tura sai a yi gyara gyara nawa aka yi to amma me yasa wanda ake fidda wannan biliyoyin kuɗin suke zurarewa su bi iska da ƙarshe kuma zaka ga ba za a yi wannan gyaran ba ba zan manta ba akwai lokacin da aka zo za a yi wannan gyara har aka yi ta yaudarar mutane suka rika cika motoci suna dandazo zauren majalisa su suna so a musu jiha su suna so a musu kaza aka yi ta shafa musu zuma a baki cewa za a yi musu daga ƙarshe wannan kuɗi aka cinye su ba a kuma yi gyaran ba kuma da yawa zaka ga sai zauren majalisa ya zo a zango na ƙarshe a shekara ta ƙarshe sannan ne ake fito da irin waɗannan abubuwa a matsayin za a yi abubuwa guda 44 da aka zayyana ba abubuwa ne da suka fi muhimmanci mu a ƙasar mu yanzu ba mai la'akari da tattalin arziki da ya lalace a ƙasar mai la'akari da matsalar tsaro da ta tabarbare mai la'akari da rashin aikin yi da kuma tsami na dangantaka zumunci tsakanin yarurruka daban-daban na Najeriya da bangarori daban-daban na Najeriya a waɗannan bangarorin ne ya kamata a yi la'akari da su a kawo wasu abubuwa duka abubuwa 44 nan idan aka cire yancin majalisa aka cire kuma maganar kananan hukumomi to ni a gari na dama ba abubuwa ne masu muhimmanci ba akwai abubuwa kamar guda 12 waɗanda inda an sa su a ciki to da ƙasar za ta amfana fiye da nan ɗaya daga cikin su shine ai kokari a neman ma majalisun dokoki na kasan nan ai kokari a nemo musu wato zane na anko a mataki karamar hukuma muna da zauren majalisa guda daya a mataki na gwamnatin jiha muna da zaure guda daya a mataki na tarayya a hada majalisurukan nan guda biyu su zama daya majalisar dattawa da majalisar wakilai ban ga dalilin zaure biyu ba a hade su ya zama zaure daya to daya kin ban gyara na biyu da ya kamata a yi
shi da barinsa idan aka hade suka zama zaure daya wannan
ya zama daidai ai tsarin da muke da shi yanzu idan kika lura a matakin jiha ai zaure daya ne a matakin karamar hukuma zaure daya ne shin menene bambancin zaure biyu din a tarayya menene bambancin tsara ma Borno dawaki ne kawai aka yi abin da ya kamata a yi a nan wurin shine ai kokari a ya zama daya domin a rage yawan zunzurutun kuɗi demokradiyyar nan da muka dauka tsarin Amurka tsari ne wanda bai daidai da al'adunmu ba da tarihin mu da karfin arzikin mu ba saboda mafi yawan karfin arzikin mu ana kashe shi ne ga ƴan siyasa musamman ma ƴan majalisa to ayi gyara akan irin kuɗi na rashin hankali da ƴan majalisun nan suke nada a sunan wakilai na wucin gadi tunda ba aiki ne na dindindin ba bangare na uku da ya kamata a gyara shine a tsaftace harkokin zaben mu sashe na 153 ya fito da hukumar zabe mai cin gashin kanta amma ba za ta zama mai cin gashin kanta ba idan ba a yi mata abubuwa guda uku ba abu na farko shine yanda ake nada mata kwamishinonin zabe ko kuma mambobi to ya tashi daga cewa shugaban kasa wanda wata jam'iyya ta haife shi shine zai nada wannan ke sa yana nada ƴan jam'iyyar shi na biyu kuma a rika sakan mu wannan hukuma kudin ta kai tsaye na uku kuma ayi kokari a kafa kotu wadda take za ta rika hukunta masu laifuffukan siyasa saboda idan muka dauki tsarin hukumar zabe dokar zabe ta kasa sashe na 65 ya ce hukumar zabe na iya ladabtarwa amma ba ta da dan sanda ba ta da jami'in tsaro ba ta da jami'in gidan kaso so saboda haka hukumar zabe tana da karanci na abin da za ta iya a nan in ba a yi gyara na sashi na 153 cikin sashi na ka la da ma a cikin baka da sashi na 114 zuwa 118 na tsarin mulkin Najeriya ba bayan nan akwai wasu abubuwa waɗanda suke kawo kaya a harkokin demokradiyyar mu kamar misali alfarma da ake badawa na cewa waɗansu sun fi ƙarfin a gurfanar da su a hukunta su a lokacin da suka yi laifi suna kan kuma kujera to ya kamata a yi gyara a cire wannan gwamna da mataimakin gwamna da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa in sun yi laifi tunda zafi-zafi a hukunta su bai zama dalili a ce suna da garkuwa ba za a hukunta su ba haka kuma dama ta alfarma ta a rika yafe ma mutane sun tafka laifin ƙasa a ce an yafe musu wannan ma nakasu ne ga tsari na adalci da adala a doren kasar nan akwai abubuwa da yawa kamar kirkiro da jihohi kamar maganar yan sandan jihohi din nan kamar maganar yanda za a tsaftace harkokin mu'amala na kuɗi kamar yanda za a rika rabon tattalin arzikin kasa kamar yanda za a rika hako mu adanan kasa da kasan ko ina duka waɗannan da an sake zagewa zan yi magana akan su bari in takaita ana
to muna godiya kwarai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar a lokacin da kake jawabi sai muka samu babban bako kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara Alhaji Ibrahim Dosara ya shigo wannan zaure muna maka maraba da zuwa tsohon dan jarida tunda ya dade yana aiki tare da BBC yana ma yanzu da nashi jaridar Madin to badan zo ga Alhaji Isiyaka Baba Nagode Alhaji Isiyaka cikin wa'annan dokoki 44 da aka ba majalisun jihohi su amince a arewan nan jihohi biyu ne kadai suka amince da wa'annan dokokin su ne jihar Katsina da kuma jihar Kaduna to a matsayinka na wanda yake wakiltar mutanansa a nan me kake gani yasa sauran jihohin na arewa inda ake ganin nan ne matsalar tsaro ta fi yawa nan ne kuma matsaloli daban-daban kama daga talauci da sauransu suka fi yawa a ce jihohi uku ne kadai za su amince da wa'annan dokokin
a daidai lokacin da nayi wannan tambaya sai naga lokaci ya daga mana hannu saboda haka sai Allah ya kai mu makon gobe Alhaji Isiyaka wanda aka fi sani da Baba Nagode zai amsa tambayar yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ce yake muku sallama mu kasance lafiya